إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناجي لذات قلوب المرار كتاب الطهارة باب الآنية حديث نيشر وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن كربو حديث نندد عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يأتي من زون الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا دبغ الإهاب فقد طهورا إذا أكا جيمي باتا تهجيك أتاي تركي أخرجه مسلم الإمام مسلم يفتر دولنا حديثي يناشكين كتاب الحيض باب طهارة جلود الميت بالدباغ حديثنا دليء أكد ستين دشدة وعند الأربعة أفي رواية عبد الله بن عباس وجمع لمي هدو أصحاب السنن النبي صلى الله عليه وسلم يجي أيما إهاب دبغ إن دي أنجي مي فاتا فقد طهورا ميكاو كرشان حديثن با إن دي أكا جي مي فاتا تو حقيقة فاتا تاي زركي وانا حديثن ينا چكين سنن أبي داود كتاب اللباس باب في أهب الميت حديثي ندبو هدو دا دريدا دا إشرين دا أكو تقوم على الإمام النصائي في كتاب الفرع باب جلود الميتة حديثنا قريبا كويدا سبعين دا أكو هكذا على الإمام الترمذي حديثنا دبو دا قريبا كويدا إشرين دا تقوص تقوم على الإمام ابن ماجة حديثنا دبو أكو دا قريشد دا ترى هكذا على الإمام مالك جكلتا في موطا في كتاب الصيد باب جلود الميتة yana mujallar na biyu shafi na 498 da al-musnad littafin al-imam ahmad bin hanbal rahimahullah ta'ala mujallar na farko shafi na 219 sababin wannan hadisin huwa ma rawahu ibnu abbas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam marra bi shatin li mawlati maymuna ummi al-mu'minin radiyallahu anha qad matat عبد الله بن عباس يأتي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا وجه وتأقيا أقيا توتا ينتشي أربي وما تسجي ميمونة رضي الله عنها وانا أقيا تامتو فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسو هلا أخذتم إهابها فتبقتموه me zai hana ku ɗauki fatan wannan akuyan ku je mai fatan fanta fa'tun bihi ku yi amfani da shi faƙalu suka ce inna ha maitattun mushe ne ya rasulallah kuyanta mace ba a samu damar yanka ta ba. Faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama haruma akluha, a riwaya ta Abu Dawud innama hurrima akluha, abinda aka haramta muku kawai shine cin naman mushe, ba a haramta muku amfani da fatan mushe ba. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam. والقصة عن ابن عباس رضي الله عنه مروية من طرق كثيرة. وأن القصة عبد الله بن عباس ما لما حديثي سرويته تتحنيوي دداما حنيوي سنة ديوة. أقوي رواية الإمام البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Kila ana cewa inna sabab huwa ma hasala li shati sauda binti zama'a ummul mu'minina radiyallahu anha. A wata riwayar aka ce wannan kisan ba wai ta auku ne da Maimuna ba, domin riwaya mafi inganci tana tabbatar da cewa akuya ce ta baiwar Maimuna matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan akuya da ta mutu suna jan akuyan za su jefar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu dan me ba za ku yi amfani da fatar akuyan ba. A wata riwayar ana nuna cewa akuyan ta sauda ce. Daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Sauda bintu Zama'a ummul mu'minin. Wannan riwayar ma hadisi ne na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Yana cewa matat shatul li Sauda binti Zama'a, akuyar Sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta mutu. Faqalat sai ta ce ya Rasulullah matat fulana, wance ta rasu. Ashe kaga tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi madabba suna, kamar da za ka samu wa filatali zai gaya maka shanun da yake da su kusan kowace saniya tana da sunanta. Makiyaya suna madabbobinsu sunaye. Sauda ta yi ma wannan akuya suna lokacin da akuyan ta rasu, ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam matat fulanatun, wance ta rasu. Ta anishata fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falawla akhastum maskaha, me ya hana ku dauki fatan akuyan? Faqalat sai ta ce na'khudhu maska shatin qad matat, mu dauki fatar akuyan da ta riga ta mutu. Faqala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam inma qala Allahu azza wa jalla, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata shi abinda Allah ya faɗa cikin suratul an'am aya ta 145 a cikin alqur'ani, abinda Allah ya faɗa game da mushi, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin. Abinda Allah ya faɗa kenan game da mushi, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya, ban samu ba cikin abinda Allah ya min wahayi, muharraman ala ta'imin yat'amuhu, ban samu wani abu wanda Allah ya haramta a ci wannan abin ba, illa an yakuna maytatan, sai fa in abin ya kasance mushi, aw daman masfuhan, ko jini, aw lahma khinzirin, ko kuma naman alaji. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin waɗannan bayanai da Allah madaukake cikin alqur'ani babu inda ya ambaci fata, fa innakum la taqamunahu, ai ba cin naman mushin za ku yi ba. In tadbugu fatantafi'u bihi, idan kun je mai fatan sai ku yi amfani da ita. Fa arsalat ilayha fa salakhat maskaha, Abdullah ibn Abbas yace Sauda ta sa aka faɗa wannan akuya, fa dabagatu, ta je mai fatan, fa akhadhat minhu qirba, ta samu wata yajjaka na fata da wannan fatan, ta dinka wata yajjaka hatta taqarraqat indaha, wannan fatan tana wurinta, tana amfani da shi, tana sa ruwa a ciki har dai wannan fatan ta tsufa. Hadisin yana cikin littafin al-Imam Ahmad المسند روايتنا دروني أبين دعك ينهي دع الإهاب كما رياد منظوم الله صلى الله عليه وسلم يفعلات كيوة دعنا حديثي إذا دبق الإهاب دلاربتي إناءك تي الإهاب مفرجنس الأهب بفتح الحمزة والهاء وضم فيما أنا إيا يوم واتو الحمزة فتحة دكما هاؤن الأهب كوكو أتي الأهب وهو الجلد إن دوكا أنسن يكلم الأهب أنا رحم فاتح وقيل إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبق malamai suna cewa ana kiran fata al-ihabu da larabci kafin a je ne fa amma ba'dahu fala bayan an je mai fatan ba a kiranta al-ihab ka duba an-nihayatu fi gharib al-hadisi wal athar littafin ibn al-athir juz'i na farko shafi na 83 hakanan al-qadi iyab rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa masharikul anwar wanda yake fassara kalmomin da suka zo cikin hadisan manzon Allah da ayoyin Al-Qur'ani yana cewa wala yuqalu ihabun illa lil-jildi ma yu'kalu lahmuhu ba a kiran dabba fatan dabba ba a kiranta da suna al-ihab da larabci sai fa in dabban ana cin namanta mu ce hadisi na gaba wa an salamata bin al-muhabbiqi radiyallahu anhu an karbo wannan hadisin daga Salama bin al-Muhabbiq sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace dibabu juludil maitati uhuruha jimar fata na mushe shine tsarkakanta idan aka je mai fata na mushe wannan fatan ta samu tsarki sahahahu ibn Hibban ibn Hajar yace ibn Hibban ya inganta wannan hadisin ko anan shi kansa ibn Hajar al-Asqalani yayi kuskure domin idan ka dubi littafin ibn Hibban hadisi na 2287 riwayar da ibn Hajar ya kawo cikin bulughul marami cewa an salamata bin al-muhabbiqi wannan riwayar da take cewa dibagu juludil maitati uhuruha idan ka duba sahihu ibn Hibban hadisi na 2287 zaka tarar da cewa lafazin hadisin na Aisha ne ba hadisin Salama bin al-Muhabbiqi ba Allah madaukaki ya gafarta mana Nana Aisha ce ta rawaito wannan hadisi maimakon a ce wa an salamata bin al-Muhabbiqi kamata yayi a ce wa an Aisha ummul mu'minin رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله يتي دباغ جلود الميتة جيمر فاتا نموشي طهورها وتوشيني تركة ونن فاتا كمر أنا نفي إذا أكجيم فات موسى ونن فات سنسى متركي جلود الميتة تطهر بالدبغ أنا تركة فاتا نموشي تدجيمة abinda ake ce ma jima izalatun natni war rutuba min aljildi bi mawadin khassa akawar da dattin dake jikin fata karnin da fata yake yi akawar da wannan karnin da kuma ruwan dake jikin fatan wannan shi ake ce ma jima ana amfani da sinadari daban-daban wadibagu masdaru dabaga yuqalu dabaga aljildu dibgan wadibaga ay alajahu ولينه بما يزيل نتنه وفساده والدبغ بكسر الدال هو ما يدبغ به idan aka ce addibgu ana nufin sinadarin da aka yi amfani da shi wajen jima ka duba mukhtar as-sihah littafin da ke fassara harshen larabci mukhtar as-sihah da kuma al-misbah al-munir kalma ta dabaga hadisi na gaba wa an maimunata radiyallahu anha an karbo hadisin nan daga maimuna Allah madaukaki ya kara mata yarda matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga hadisin maimuna dinnan shine fa Abdullah ibn Abbas ya bada labari a baya to yanzu ita da kanta take bada labari قالت تچه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتي منزون الله يا وچه وتا اكويا يجرونها سنا جنتا اكسا زا اجي اجيفر فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يچه لو اخذتم اهابها me zai hana ku dauki fatan wannan akuya fa qalu suka ce innaha maitatun mushe ne ya rasulullah ba ta dare ba a samu damar yanka ta ba fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yutahhiruha alma'u wal qara da ruwa da baga ruwa za su tsarkake ta akhrajahu abu daud al imam abu daud ya fitar da hadisi na 4126 da kuma al-Imam an-Nasa'i yace wannan Nasa'i hadisi na 774 al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kanshi yace al-qarbu ajwadu ma tudbahu bihi al-uhubu fi ardi al-arab a kasar larabawa daga cikin abubuwan da ake amfani da su a jeme fata babu kamar itaciyar da ake kiranta al-qarb jinsi na bagaruwa da ka sani anan wannan bishiya tana da jinsi daban-daban har 400 in ji malamai a duniya hatta tsaniya tana cikin jinsi na itaciyar da ake kira alqarab tana da yawa a kasar larabawa al-imam abu hanifa yace a wancan zamani larabawa ba su da bishiya babu wani sinadari da suke amfani da shi wajen jimar fata wanda ya wuce amfani da wannan itaciyar وهي تدبغ بورقه وثمره suna amfani da ganyen wannan bishiyan da kuma ƴaƴan itatuwan da shi suke jimar fata da shi yace wa qala marra alqarab shajarun ibam laha suqun gilab kaduba lisanul arab litafi ibn mansur tana bishiya mai girma itaciyar da ake kiranta alqarab wadannan hadisi guda uku da muka karanta hadisin abdullah ibn abbas حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه حديث ميمونة أم المؤمنين ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم سنا كرن تدموشي وا إن جلد الميتة يطهر بالدباغ أنا ترك كفات موشي تأنفادي لجيما ويسير صالحا للانتفاع إذا أكا جيمي فات موشي وأن فات ta samu tsarki ana iya amfani da ita wa fi zalika min alkhair ma fi to da me ake wannan jifa me an samu lafazi da ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam yutahhiruha alma'u wal qarab annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci abubuwa guda biyu da ruwa da itaciyar alqarab baga ruwa ayi amfani da su wajen jima shin su kadai ne ya inganta a shari'ar musulunci a jeme fata babu wani sinadari kuma da za a yi amfani da shi wa hal tushtaratu taharatu dabihi wa ma yudbagu bihi sannan sharadi ne abinda za a jeme fata da shi sai ya zama yana da tsarki malamai sun ce yasihhu dabugu bi kulli ma yuzilu ar-rutuba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci abubuwa guda biyu da ruwa da baga ruwa wannan baya nuna cewa an takaita bayani akan abin da ake jima da su kenan malaman sunna sun ce duk abin da za a yi amfani da shi a kawar da dattin da ke jikin fata a kawar da wannan warin matukar wato wannan abin yana da tsarki malamai sun ce halal ne don haka suna ba da misali kamar gishiri ana jima da shi wa shabbi ana jifa da alum abinda ake ce ma alum wal qarab da kuma itaciyar bagaruwa wa kushurur rumman ana amfani da bawon itaciyar rumman wa nahwi zalika min mawaji hadith da ire-iren su na sinadari har ma na irin wannan zamani min mawadin haditha tustakhdamu fi dabghi wanda ake amfani da su wajen jima ba sharadi bane sai an yi amfani da wannan itaciya ta alqarab da za a samu wata hanyar jima na zamani matukar wannan hanya tana da kyau wajen jeme fata, daidai ne a yi amfani da wannan hanya ta wajen jima. Washtarafa ba'dul fuqaha'i kash-Shafi'iyya kaunud dirhi harifan, duk da cewa akwai malaman da suke ganin kafin a ce fata wato ta jemu, dole sai ya an yi amfani da sinadari, kamar misali an sa mata gishiri ko an sa mata alum ko wani abu an kawar da ita, ba wai a batta haka nan a rana ta bushe sai a ce an jeme ta ba. Wa amma jumhur, galibin malamai faƙalu suna cewa la yushtaraku an yakuna dirhu bi fi'lil fa'il, ba sharadi bane ya zamanto wani ya tsaya da jimar fata kafin a ce fata wato ta inganta a yi amfani da ita. Da za a ce fata haka nan kurum ta samu tsarkaka ta jeme kanta, wannan fata ana iya amfani da ita. Wannan galibin malamai haka nan suke faɗa, ba sharadi bane sai wani mutum ya jeme fatan da kansa. فضوب بلغت صالح مجلد نهو شافينا 41 دا المغني والشرح الكبير مجلد نفرقو شافينا 54 دا كشاف القناع ينا مجلد نفرقو شافينا 56 كما أنه لا يشترط كون الدابغ مسلما باشارة إباني نجيمر فاتا يزمنتو مسلمي بل ينتج الدبغ حكمه ولو حصل بغير قصد كودا أتشفاتا تاجيم كنتا ba ma dan adam bane ya je mai ta da kanta, ta je mai kanta ka an alqatir rihu ma da tadabbi, kamar misali iska ta jeho wani abu akan fatan alal jildi fadubiga, ya zamanto fatan da kansa sai ya samu jima. Aw kana dabigu ghayru muslimin walau kafiran, kuma koda kafiri ne ya je mai fatan wannan fata daidai ne musulmai su yi amfani da ita. Waqtu lifati taharati dabbi ala wajhaini fal mazhabu inda al hanabila ishtiraku taharati dabbi, akwai wadanda ke ganin sharadi ne abinda za a jeme fata da shi ya zamanto yana da tsarki, matukar abinda aka jeme fata da shi yana da najasa wannan fatan ba za a yi amfani da ita ba. Wannan fahimta kenan na mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bayanin sa yana cikin Kashaful Qina mujallad na farko shafi na 56. Sharadi ne kafin a yi amfani da fatar da aka jeme sai ya kasance an yi amfani da abu mai tsarki wajen jiman, idan an yi amfani da najasa to ba za a yi amfani da wannan fatan ba, bi ma'ana jimar bai inganta ba. Bainama zahabar jumhur, amma galibi malaman sunna abinda ya kama da mazhabar al-Imam Abu Hanifa da mazhabar al-Imam Malik bin Anas har ma wasu malamai na mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal din suna da fahimtar ila adami ishtirati taharati dabbi, ba sharadi bane ya kasance abinda za a yi amfani da shi wajen jima ya kasance yana da tsarki. بل يحصل بكل ما يزيل النتن والرطوبة ويمنع الفساد ولو كان نجسا, أكثر ما لم يسكتي كودا نجساني أكي أنفاني دا إتوجا جيما, ما تكر أنكور دوالين دا كيجي كن فاتا أنكور دلوة ليمن دا كيجي كن فاتا أن تبتر ون فاتا بلا تلالا تيبا, ما أبين دا كي هان فاتا تلالا تشيني أربا تدروان دا كيجي كنتا, ya zamanto ba ta karni babu ruwa a jikinta, ko da najasa aka yi amfani da shi wajen jiman wannan fatan halal ne musulmai su yi amfani da shi. Wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna, kaga kenan hatta mazhaba ta al-Imam Malik bin Anas Allah ya ji kanshi, duba hashiyatul Imam ad-Dasuqi litab fiqhu na mazhabar al-Imam Malik yana mujallal na farko shafi na 55 da hashiyatu ibn abidin mujallal na farko shafi na 136 da kifayatul akhbar yana mujallal na farko shafi na 13. Dalilin da malamai suke bayarwa inna dabba inma yuqsad bihi at-tahhiru min an-najasa, mazhaba guda cikin mazhabobin nan suke cewa dole ne abinda za a je mai fata da shi ya zama yana da tsarki, mazhabar al-Imam Ahmad. wato shi kadai hujjarsu ita ce idan aka je mai fata ana son a tsarkake wannan fatan ne to tunda ba a tsarkake fata ne fala ya hasulu bi najisi tsarkaka ba ta samuwa ta hanyar amfani da najasa don haka bai kamata a yi amfani da najasa wajen tsarkake fata ba ka duba littafin al-mughni ابن قدامة يقول ويشترط كونه طاهرا مذهب الامام احمد شرطين ابين ذا اجي مي فاتا ده شي يكسنچي yana da tsarki فان كان نجسا idan yana da najasa lam yutahhiru al-jilda ba zai tsarkake wannan fatan ba لانها طهاره من النجاسه saboda jima wata hanya ce na samar da tsarki ga fata falan tahsul bi najisin idan aka ce ana son a samu tsarki kaga tsarki ba a yinsa da najasa kamar misali kal istijmar wal ghusl mutun ne yayi fitsari zai yi amfani da dutse wajen tsarki shin ya dauko najasa yace zai goge al'auransa da shi a matsayin yayi tsarki wal ghusl koko mutun zai yi wanka na ibada ya ɗebi ruwan najasa yayi wankan janaba anya wankansa ya inganta فكما انه لا يصح الاستجمار ولا الاغتسال بنجس فكذا لا يصح الدبغ بنجس kamar yanda ba daidai bane ayi al-istijmar ayi amfani da hoge wajen tsarki hogen in yana da najasa haka nan ba daidai bane ayi amfani da ruwa mai najasa ta wajen wankan ibada suka ce to haka nan shi ma wato ta sashin jifa haramun ne ayi amfani da najasa amma galibin malaman sunna suna cewa inna dibaga innama huwa izalatu afunatil jildi abinda yasa ake jima ba tsarkake fatan bane ana kawar da wato kaushin da ke tattare da fata ta wurin da fata ke yi a samar masa laushi sannan wannan fata a kawar da ruwan da ke jikinsa da kuma karnin da yake yi wa tahayyatuhu lil intifa'ihi 'ala ad-dawab yanda za a dawwama ana amfani da shi fa kullu ma yahsulu bihi zalika jaza don haka galibin malamai suka ce duk abin da za a yi amfani da shi ya zamanto an kawar da karnin da fata ke da ita an kawar da wannan ruwan da ke jikin fata yanda za a yi amfani da wannan fatan har abada ma'ana za a yi ta amfani da fatan tsawon lokaci to koda an yi amfani da najasa ne wannan jimar ta inganta sawa'un kana tahiran am najisa in ka duba hashiyatu ibni abidin malamin ya kawo maganganu masu yawa da hujjoji da malamai suka bayar wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna don haka in kai la'akari da fahimtar al-imam ahmad bin hanbal mazhabarsa akan cewa ba a amfani da najasa wajen jima hujjarsa tana da ƙarfi in ka dawo ga hujjar galibin malaman sunna zaka tarar hujjarsu tana da ƙarfi don haka kamata yayi a aurar da fahimtar nan kashi biyu ayi amfani da su baki daya a maimakon a dauki guda a jefar da guda yaya za a yi a dauki fahimtar al-imamu ahmad da kuma fahimtar sauran malaman sunna kama daga al-imamu malik bin anas da al-imamu abu hanifa da al-imamu shafi'i yanda za a hada fahimtar nan guda biyu waje guda shine bi annal jilda la yasihhu al intifa'u bihi illa ba'da dabghihi ka yarda haramun ne ayi amfani da fatan mushe sai fa bayan an jeme fa in dubiga bi shay'in tahirin tahura bi majarrad al dabghi idan aka yi amfani da abu mai tsarki aka jeme fata fatan ta yi tsarki wala yahtaju ila shay'in akhar don haka bai bukatan wani abu wannan duka malaman sunna sun yi ittifaki akai inda mas'alar take shine ayi amfani da najasa wajen jimar fata to amma in dubiga bi shay'in najisin ya zamanto an dauki najasa an yi jima da ita fa innahu yajibu ghasluhu ba'da dabghi to bayan an gama jiman sai a wanke fata litazula najasa saboda a kawar da najasan da ta saura a jikin wannan fata kaga an dauki fahimtar galibin malaman sunna kuma an dauki fahimtar al-Imam Ahmad bin Ahmad al-Imam Ahmad bin Hanbal Allah madaukaki ya musu rahama wa ala hadha yumkinu qawl bi annahu indubiga bi tahirin tahura bi majarrad ad-dabgi amma indubiga bi najisin ala ra'yi man yaqulu bi jawazi dhalika lam yajuz itti'maluhu illa ba'da ghaslihi idan akai amfani da najisa wajen jima to haram ne ayi amfani da wannan fatan da aka je ne da najasa sai fa an wanke ta li'izalati an-najasati min saboda akawar da najasan da ta saura a jikin wannan fata wa qad ikhtalafa al-ulama fi wuqu'i ad-dabab bit-tatrim inda aka samu matsala ta wajen malamai shine game da wasu nau'ukan jima kamar guda biyu na farko ana kiransa at-tatrim wa huwa wad'u turab ala al-jadd shine a sanya kasa akan fata a goge ta shin wannan ya isa a ce an je mai fata wat-tashmishu koko a shanya fata a rana a kafa ta a rana a kyale ta haka har ta bushe wa huwa wad'u al-jild fi ash-shamsi hatta tadhhab rutubatuhu wa nasluhu a bude fatan a rana kamar yadda ake bude buzu ko har dai ya zamanto karbin da ke jikin fatan da kuma ruwan da ke jikin fatan sun rabu da ita to shin waɗannan hanyoyi guda biyu suna wadatarwa wajen jifa jima galibin malamai suna cewa da za a yi amfani da ƙasa shine ake cewa at-tatrim koko a bude fata a rana ya zamanto fatan ta bushe kamar yadda bayani ya gabata duk wata hanya da za a bi a tsarkake fata ya zamanto fatan nan ba ta karni sannan kuma fatan nan babu ruwa a jikinta wannan shi ake ce ma jima to ko da ta shanya a rana ne ta shanya fatan a rana ya zamanto za a samar da wannan jima ko kuwa ya kasance an yi amfani da turbaya wajen goge wannan fatan ta wannan hanyar ne za a samu damar jimar wannan fata ko da ta waɗannan hanyoyin biyu aka bi a jimar ta wadatar wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna in ka duba littafin hashiyatud dasuqi wa sharhul kabir na mazhabar al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala kamar yadda bayani ya gabata zaka gani mujallad na farko shafi na 55 da mughnil muhtaj yana mujallad na farko shafi na 82 da kashaful qina mujallad na farko shafi na 56 bainama zahaba al-hanafiyya ila kifayati zalika iz al-mu'tabar huwa izalatu rutubati al-jald wa natmuhu kaduba hashiyatu ibn abidin tambaya ta gaba shin kowace fata aka je mai ta samu tsarki wannan ita ce babbar matsala wanda aka samu wacce aka samu sabani akan ta sabani mai yawa a tsakanin malamai shin kowace fata in aka je mai ta samu tsarki wa zahiru hadith al-babi yadullu ala taharati sa'iril julud al-mayta idha dubiga inda zaka koma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda zahiri nassin hadisin yake nunawa shine kowace fata aka je mai ta yi tsarki ayyuma ihabin dubiga faqad tahura in dai an je mai fata to fa ta yi tsarki inji annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan zahirin hadisin manzon Allah kenan yana nuna cewa kowace fata aka je mai wannan fatan ta samu tsarki yana da kyau mu sani akwai abubuwa guda hudu wanda malamai sun yi ittifaki akai ba a samu sabani tattare da matsala da jimar fata a kansa ba na daya jildul adami tahirun fatar dan adam fata ta jikin dan adam tana da tsarki hayyan kana aw mayitan musliman kana aw kafira dan adam yana da rai ko matacce musulmi ko kafiri fatan jikinsa na da tsarki wannan ittifaka babu sabanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan wannan matsala fata ta jikin dan adam tana da tsarki yana da rai ne ko ya mutu musulmi ne ko kuma kafiri me yasa ba za a yi amfani da fatar dan adam bayan ya mutu ba? Misali, wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam, ayyuma ihabin dubiga, shin ya hada hadda fatar dan adam? Bai hada da fatar dan adam ba. Me yasa? Li'annahu laysa mahallan lil istima li karamatihi. Allah ya ce wa laqad karramna bani adam, dan adam Allah madaukaki ya daraja shi. Wannan daraja da Allah ya ba ma dan adam ya sanya ba a jimar fatan dan adam. Don haka ana dauke wannan daga cikin bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam, duk da cewa lafazin manzon Allah ya gane kowane irin launi, kowane irin jinsi na fata, ayyuma ihabin dubiga faqad tahura, duk sa'ilin da aka je mai fata ta yi tsarki ka cire na dan adam ban da shi. Kuma wannan ittifaqan duka malaman sunna sun yi daidaito a kansa. Sannan na biyu, inda alhayawana ma'kulul lahm, dabbobin da aka halatta cin namansu, kamar misali shanu, awakai, raƙumai wa nahwiha, jilduha tahir, fatan su tana da tsarki. Yaushe ne fatan take da tsarki? Yaushe fatan saniya take da tsarki, fatan akuya, fatan raƙumi suke da tsarki? Qabla an tuzbaha wa ba'da zabhiha, kafin a yanka saniyan fatan tana da tsarki. Don haka da za ka taba jikinta ba a cewa ka taba najasa, alwalanka ta baci. Yana da kyau mu gane, hatta wato fitsarin saniya ko kuma fitsarin akuya ko fitsarin raƙumi ba a ce musu najasa, saboda suna da tsarki. Don haka fatan su tana da tsarki a lokacin da suke da rai. Hakanan kuma in aka yanka su, idan aka yanka saniya, aka yanka akuya ko aka soke raƙumi, to fatan tana da tsarki. Yana da kyau mu san da wannan. Wannan ma babu sabani a tsakanin malaman sunna a kai. Maganar da muke a kan jima na tsarkake fata, fatan me? Fatan mushi, ba fatan dabban da aka samu yanka ta ba. Ka duba hadisin Abdullah ibn Abbas wanda bayaninsa ya gabata, yana magana akan shatu mai maulati maimuna au shatu sauda, akuyar matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sauda, ko kuma akuyar baiwar matar manzon Allah da ake kira maimuna ta mutu, ana jan akuyar. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a tsarkake fatanta, ayi amfani da shi. Hadisin da sauda wanda ita kanta take tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam, take cewa matat lana shatun, tana cewa wata akuya ta mutu wajenmu, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana umarni, fadabagna muka jeme wannan fatan, fadabagna maskaha bi ma'ana jildaha, muka jeme fatan wannan akuya, kuma mazilna nanbidu fihi hatta sara shannan, bi ma'ana hatta khaliqa, tana nufin cewa an samu wata akuya da ta mutu, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bamu dama muka fede wannan akuya, muka jeme fatanta, muka yi amfani da wannan fatan, wato aka yi kamar wata ejjaka ana sanya tsimi a ciki, suna amfani da wannan fata har dai fatan ta tsufa. Hadisin yana cikin sahihul Bukhari, kitabul aiman wan nuzur, babu in halafa Allah ya sharaba nabizan. Sannan akwai hadisin abul khairi Marsad bin Abdullah, yace ra'aytu ala bin wa'ala as-sab'i farwan famasistuhu, wani malami da ake kiransa Ibn Wa'ala as-Saba'i, na ganshi da wata wato fata, na taba wannan fatan, naji fatan tana da laushi. Fa qala, sai yace min malaka ta musuhu, me yasa ka taba fatan? Qala sa'altu Abdullah ibn Abbas, na tambayi Abdullah ibn Abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam, wannan tabi'i ne, kuntu nace masa inna kunna bil maghrib, mun kasance a kasar maghrib, maghrib shine north africa, musulunci ya taho north africa tun zamanin annabi, tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, musulunci ya taho har kasar morocco. Yana bada labari suna cikin waɗanda suka kawo musulunci North Africa. A lokacin da suka zo nan North Africa, shi wannan malami ya ce wa ma'ana al-barbar, akwai kabilan da ake kiransu barbar, kabila ce mai girma da take North Africa. Wal-majus, sannan akwai arna matsafa. Nu'ta bil kabash qazzabahu, za a kawo mana ragon da suka yanka waɗannan arnan. Wa nahnu la na'kulu zaba'ihum, ba ma cin yankan da suka yi tunda kafirai ne. Wa ya'tuna bis-siqa'i, za su kawo mana wata ejjaka ta fata. Yat'aluna fihi al-wadaka, suna sanya kitse a ciki, suna da wata ejjaka haka nan karama ta fata, sun dinka ta da fata, suna sanya kitse a cikin wannan jakan, kuma jakan ta fata ce. To lokacin da muka dawo Madina, sai muka tambayi Abdullah ibn Abbas, gashi abinda muka taras a kasar al-Maghrib, waɗannan kafirai sukan kawo mana kitse da suke sanyawa cikin wannan fata, wanda kuma fatan ba mu ne muka yanka dabban da aka sanya wannan kitsen a ciki ba. Abdullah ibn Abbas yace kad sa'alna rasulullahi, mun tambayi manzon Allah an zalika. Faqala annabi sallallahu alaihi wa sallam, yace dibaquhu tahuru, jimar wannan fatan shi ke sama mafatan tsarkaka. Hadisin yana cikin sahihu Muslim, kitabul haidi, babu taharati juludil maita bidibaq, hadisi na 366. Don haka ittifaqan malaman sunna sun tabbatar da cewa fata na saniya da fatan akuya da fata na raƙumi, waɗannan suna da tsarki matuƙar. Wannan dabban an yanka ta, ana magana ne akan dabban da ta mutu ba a samu damar yanka ta ba, fatan ta ba ta samun tsarkaka sai fa an je ne. Na uku, ittafaqu ala anna maitati samaki wal jarad, hakanan ittifaqan malaman sunna sun ce mushan kifi da mushan fara, kamar yadda bayani ya gabata a baya, wa nahuha mimma laysat lahu nafsun sa'ila, abinda ba shi da jini, tu'tabaru tahira, ana la'akari da wannan mushan a matsayin mai tsarki. Wannan shi ma ittifaqan alaihi, saboda hadisin da muka karanta a baya, hadisin Abdullah ibn Umar, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala uhillat lana maitatani wa damani, an halatta mana cin musa guda biyu da kuma cin jini guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana akan cewa mushan kifi da mushan fara halal ne ga musulmai. Kaga wannan yana nuna cewa da fara da kifi, dan an same su a mace, ba a kiran su mushi, wato halal ne ga musulmi. Don haka wannan shi ma ittifaqan bainal a'imma, babu sabani tsakanin malaman sunna akai. Sannan abu na hudu wanda malamai suka yi ittifaqi a kansa, ittafaqu ala najasati juludil maita, idan dai dabba ta mutu ba tare da an yanka ta ba, mushe kenan, to fatan ta haramun ne. Al-maitatu min al-hayawan al-barri alladhi lahu nafsun sa'ila, sawa'un kana ma'kulan lahmi aw ghayrihi, shin saniya ce ta mutu ba a samu damar yanka ta ba, ko kuwa akuya ko raƙumi? Kaga waɗannan dabbobin halal ne a ci naman su, amma in ba a yanka su ba har suka kai ga mutuwa, to fatan su najasa ne. Sannan kuma dabbobin da aka haramta cin naman su, su ma fatan su najasa ne. Wannan ittifaqan babu sabani a tsakanin malaman sunna akai. To hakanan dabban da wani kafiri ya yanka, tunda shari'a ba ta yarda da yankan kafirai ba, arne mara littafi ya yanka wata dabba, yankansa baya samar ma fatan wannan dabban tsarkaka, wannan fatan tana nan da najasa. Don haka malamai sun yi ittifaqi akan abubuwan nan guda hudu. Na farko, fatan dan adam tana da tsarki, dan adam yana da rai ko matacce, musulmi ko kafiri. Don haka ba a amfani da fatan dan adam saboda karamar da Allah madaukaki ya bashi. Na biyu, dabban da aka halatta cin namanta, kamar misali saniya, akuya, raƙumi, waɗannan fatan su tana da tsarki kafin a yanka, haka nan kuma bayan an yanka. Na uku,
kifi da fari waɗannan ittifakan in an same su matattu halal ne ga musulmi ya ci, wannan babu sabani tsakanin malamai akai. Na hudu, fatan dabban da ba a yanka ta ba sai ta yi mushe, kamar misali saniya ta mutu ba a samu damar yanka ta ba, akuya ta mutu ba a samu damar yanka ta ba, ko taguwa macen raƙumi ta mutu ba a samu damar yanka ta ba, fatan ta ita ma najasa ce, kamar yanda fatan sauran dabbobi da aka haramta cin namansu. Wannan abubuwan guda hudu babu sabani a tsakanin malamai akan su. Yana cikin Mughnil Mukhtar da Kashaful Qina, in ka duba za ka ga bayanai masu tsawo a kansu. To inda aka samu sabani tsakanin malamai game da nau'ukan fata waɗanda jima kan sama musu tsarki, ƙauli na farko, taharatu da damar jeme fatan kare, fatan alade, matuƙar an jeme to fatan ta yi tsarki. Malamai kashi na farko suna da wannan fahimta, yutahhiru zahiruha wa batinuha la yustasna min jududil maitati shay'un, ba a ware wata fata daga cikin nau'ukan fatu na dabbobi, matuƙar an jeme fata wannan fata ta yi tsarki. Fatan nan na dabban da aka halatta cin namanta ne, ko kuwa fatan na dabban da aka haramta cin namanta, kowace fata aka jeme ta samu tsarki. Wannan kauli da farko kenan, kuma wannan ita ce fahimtar sayyiduna Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yarda. Haka nan Abdullah bin Mas'ud, waɗannan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka duba suku salat littafin Sana'ani a mujallar na farko shafi na 41, ya danganta wannan fahimta ga sayyiduna Ali da Abdullah bin Abba bin Mas'ud. Haka nan fahimtar Dawudu Zahiri, bi ma'ana fahimta ta ahlul zahir, kamar yanda ya jingina maganar ga Abu Yusuf, ɗaya daga cikin almajiran al-Imam Abu Hanifa, kuma ɗaya daga cikin almajiran al-Imam Malik da ake kiransa As-Sahnun, Anun bin Sa'id min al-Malikiyya, suna da fahimtar kowace fata aka jeme ta tayi tsarki. Don haka da za a jeme fatan kare, wannan fata tayi tsarki, za a iya amfani da ita. Da za a jeme fatan alade, wannan fata tayi tsarki, za a iya amfani da ita. Wa qad istadallu ala ra'ayihim bi hadith al-bab, suna kafa hujja da hadisin da ke cikin wannan babi da muke karatunsa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai ware wata dabba daga wata dabba ba, ayyuma ihadin dubiga faqad tahura, matukar an jeme fata to fa take, inji manzon Allah. Don haka zahirin maganar annabi ba a ware fatan wata dabba daga wata dabba ba, ba wai sai fatan mushen saniya ko mushen akuya ko mushen raƙumi waɗanda aka halatta cin namansu, ba wai fatan su fatun waɗannan dabbobin ne idan aka jeme za a yi amfani da fatun ba, hatta dabbobin da ma ba a halatta mana cin namansu ba, idan aka jeme fatunsu mutum yana iya amfani da fatan. Wannan hadisi zahirinsa abinda ke nunawa kenan, wa huwa amun fi jami'il julud, hadisin ya game dukkan nau'ukan fatu, kowace fata aka jeme ta tayi tsarki, fala yustafna minha shay'un. Kuma akwai hadisin Salama bin al-Muhabbiq anna nabiyyi Allah sallallahu alaihi wa sallam, asalin hadisin da Ibn Hajar ya kawo cikin Bulughul Maram, hadisi na 22 da yake cewa wa an Salamata bin al-Muhabbiq radiyallahu anhu, mun yi bayanin cewa wannan hadisin ba hadisin Salama bin al-Muhabbiq bane, hadisin na Aisha ne. To akwai ainihin hadisin Salama bin al-Muhabbiq din wanda Ibn Hajar bai kawo shi cikin Bulughul Maram ba, ya ba da labari ya ce anna nabiyallahi fi ghazwati Tabuk, an tafi yakin Tabuk tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam, da'a bima'in min indi imra'atin, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci ruwa wajen wata mata, qalat matan tace ma indi illa fi qirbatil limaita, ba ni da wani ruwa sai fa ruwan da ke cikin wata salka na fatan mushi. Akwai wata ƴar jaka da ta sa ruwa a ciki, kuma wannan fatan da aka zuba ruwan a ciki fatan mushi ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye ta, alaysa qad dabaghtaha, baki jene fatan bane kafin ki yi amfani da fatan ki mai da ita jaka da zaki zuba ruwa a ciki? Kala ta ce bala, na je mai fatan. Kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fa inna dibagaha zakatuha, je mai fatan da aka yi shi ne tsarkakan fatan, ma'ana shi ne yankan fatan. Hadith yana cikin sunanun Nasa'i, kitabul fara'i wal atira, babu juludil maita, hadithi na 4194. Akwai kuma riwaya ta Abdullah ibn Abbas, yace arada nabiyyu, annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi nufin yayi alwala, an yatawadda min siqa'in, fa qila lahu, wata jaka ta fata aka zuba ruwa a cikin, manzon Allah yana bukatan yayi alwala da ruwan cikin wannan fatan. Aka ce masa, innahu min maita, wannan fatan an ciro ta ne daga jikin mushi. Kala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, dibaghuhu yuzhibu khabasahu aw rijisahu aw najasahu. Manzon Allah ya ce, kiman da aka yi mafatan ya kawar da dattin fatan, ya kawar da kazantan fatan, ya kawar da najasan fatan. Hadisin al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sannan akwai hujja da hadisin na Aisha, su'ila Rasulullah, an tambayi manzon Allah an juludul maita game da fatan mushi. Wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, dibaghuha zakatuha, jiman fata yana matsayin yankan dabbar. Dabban ta mutu ba a samu damar yanka ta ba, amma fatan da aka cire daga jikin wannan mushin idan aka je ne kamar an yanka dabban ne, wato jima tana matsayin yanka, in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ma hadisin yana cikin sunanun Nasa'i, hadisi na 4196. Akwai kuma hadisin na Aisha, zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amara an yustamta'a bi juludil maitati idha dubiga, manzon Allah yayi umarni ayi amfani da fatun musa matakar an je ne. Umarni manzon Allah yayi, hadisin yana cikin motsa kitabu sayyid babu ma ja'a fi juludil maita min tariq malik rahimahullah ta'ala. Kuma akwai riwaya ta al-imam abu dawud, hadisin da ya dauko daga al-imam malik, ya sanya cikin sunan Abi Dawud, yana cikin kitabul libas, babun fi ukhbil maita, hadisi na 3598. Da kuma sunanun Nasa'i fi kitabil fara'i wal atira, babun rukhsa fil istimta'i bi juludil maita idha dubiga, hadisi na 4203. Da sunan Ibn Majah fi kitabil libas, babu labs juludil maita idha dubiga, hadisi na 3610. Ibn Hibban yana cikin malaman da suka inganta wannan hadisi a littafinsa, hadisi na 3306. Kaga waɗannan hadisan gaba ɗayansu waɗanda muka karanta, da hadisin Salama bin al-Muhaddiqi, da hadisin Abdullah bin Abbas, da hadisin Nana Aisha, suna tabbatar da cewa inna dibaga yutahhiru juluda jami'aha, jima yana tsarkake fatu gaba ɗayansu, babu wata fata da za a waye. Kama taqhuru zakatu dhabiha, kamar yanda yanka ke tsarkake dabban da aka yanka. Abin da ke halatta mu musulmi ya ci naman dabba shine idan an yanka wannan dabba, to haka nan jima ke halatta wa musulmi amfani da fata. Wannan ita ce fahimtar sayyiduna Ali da kuma Abdullah bin Mas'ud, suna cewa inna sababa najasati jildi maitati huwa rutuba wa damu alladhi halla fil jildi bi mawti alhayawan wa dibaghu yuziluha fa sara dabghu lil jildi kal ghusli lil thawbi wa yutahhiru biha. Don haka idan aka je mai fata, kamar misali a ɗebi ruwa ne a wanke kaya, in an wanke kaya da ruwa kaya yayi tsarki, haka nan fata idan aka je mai ta, wannan fata tayi tsarki kowace iri. Yana cikin al-mughni wa sharhul kabir mujallad na farko shafi na 55. Kama anna tibaga yahfazu al-jilda ويصلحه للانتفاء به فيطهر كما كان حال الحياة إذ الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذا الدباء كما يندى رأيواتك كورد نجاسة فهكا نمكم جيما كورد نجاسة لك فاتا idan ba a samu damar yanka dabba ba har ta mutu to fatan idan aka je mai ta wannan fata ta samu zargi fa in kila inna hadisa shati maimuna wa gairiha khasu kana iya yin cikar ga wancan fahimta kai tambaya fahimtar da ke cewa kowace dabba aka je mai fatan ta wannan fatan ana iya amfani da ita to kana iya bi ma'ana tambaya ga masu wannan fahimtar kace musu to hadisin da ya tabbatar da wannan bayani hadisin akuyar maimuna wa gairuha da sauran bayanai da aka yi magana ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ai an ce akuya ce ta mutu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ai amfani da fatanta babu hadisin da yace kare ya mutu manzon Allah yace ai amfani da fatanta a ujiba bi annal hadith nafsun fi shati maimuna na'am malamai suna cewa hadisin ya taho akan hukuncin akuya allati hiya sabab fi dhikr alhadith aw fi ghayriha wa zahiru fi ma adaha li anna qawluhu inna ma hurrima akbuha ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa matarsa an haramta cin naman ne ba da kaulin lokacin da suka ce innaha baita ya ummu kullu maita kaga wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam an haramta cin naman kaga ya shigar da karnukan ciki ya shigar da aladu ciki don haka duk wata dabban da aka haramta cin namanta ba laifi bane don an yi amfani da fatanta idan an je mi saboda ka'ida da malamai suke riko da ita al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab ana la'akari da ainihin lafazin da ya taho cikin hadisi idan lafazi ya gane mas'ala to sai ayi la'akari da wannan lafazin ba a la'akari da sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wani magana akan wata mas'ala ke fahimta ta farko sai fahimta ta biyu wacce aka samu wajen malaban sunna la yatuharu min juludil maitati shay'un bi tibaqi mutlaqan akwai malamai da suke ganin cewa jima ba ta tsarkake fata sam gaba daya wa hadha alqawl mansubun ila umar ibn al-khattab sayyidina umar yana da wannan fahimta don an je mai fata wannan fatan bata samu sarki ba haka nan abdullahi bin umar haka nan nana aisha radiyallahu anhuma waɗannan sahabbai duka suna da wannan fahimtar jima ba ta tsarkake fata kowace irin fata wa huwa ashharu riwayataini an ahmad wa inda riwayataini an malik ɗaya daga cikin riwayoyi da aka samu kenan ga na mazhabar al-imam malik bin anas Allah ya ji ƙarfi ka duba subulus salat al-imam as-sana'ani yayi maganganu akan wannan matsala juz'i na farko shafi na 42 haka nan nailul athar na al-imam ash-shawkani mujallal na farko shafi na 62 an samu sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke da fahimtar jiman fata bai samar mafata tsarki la yatahharu min juludil maitat shay'un bittibaqi mutlaqan suna da hujjoji daga cikin hujjojinsu akwai hadisin Abdullah bin Uqayn yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace quri'a alayna kitabu rasulillah an taho da wasiƙar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ƙauyenmu manzon Allah ya aiko wasiƙa aka karanta mana bi ardi juhaina a ƙasar juhaina wa ana gulamun shabun a wannan lokacin ni saurayi ne da wayona da hankalina a lokacin da aka karanta wannan wasiƙar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda wasiƙar ta ƙunsa Allah tastamti'u min al-maitati bi ihabin wa la asabin kada ku yi amfani da fata na mushe kada ku yi amfani da jijiyan mushe kada ku yi amfani da wani abu daga cikin mushe wannan yana cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta aka zo aka karanta mana. Hadisin yana cikin sunan Abi Dawud, kitabul liba, babu man rawa Allah yuntafa' bi uhubil maita. Haka nan sunan Nasa'i, kitabul far'i wal atira, babu ma yudbagu bihi duludul maita, hadisi na 4201. Da sunan Ibn Majah, kitabul libas, babu man qala la yuntafa'u min al-maitati bi ihabin wala asabin, hadisi na 3613. A wata riwayar, anil hakan bin Utayba annahu in talaka huwa wa nasun ma'ahu ila Abdullah bin Ukayb, akwai wani tabi'i da ake kiransa al-hakan bin Utayba, da shi da wasu mutane suka tafi wajen wannan mutumin Abdullah bin Ukayb, wanda yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun min Juhayna, yana daga kabilar Juhayna. Qala al-hakam, shi al-hakam da ya bada labarin, yace fadakalu, lokacin da muka je gidan wannan mutumin, sauran tabi'ai sai suka shiga wajensa, wa qa'atu ala al-babi, ni kuma sai na zauna a kofa. Fa kharaju, lokacin da suka fito daga wajen shi, fa akhbaruni, sai suka bani labari, anna Abdullah bin Ukayb, cewa wannan mutumin da yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarahum, ya ba su labari, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Juhayna qabla mawqihi bi shahri, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiqa ya aika ma wannan kabila da ake kiranta Juhayna. Wannan wasiqa an rubuta an aika saura wata ɗaya manzon Allah ya bar duniya, bi ma'ana abin da ya rage ma annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya wata ɗaya kacal. Manzon Allah ya sa aka rubuta wasiqa aka aika ma wannan kabila, Allah yantafi'u min al-maitati bi ihabin wala asabin, kada su yi amfani da fata na mushi. Yana cikin sunan Abi Dawud, wannan riwayar ma tana cikin sunan Abi Dawud, hadisi na 3601. Kaga wannan hadisin yadullu bi nafsihi ala tahrimil intifa'i bi juludil maita aw shay'in minha, yana nuna cewa harabun ne ayi amfani da fatu na musa koda an je ne. Wannan dalilin yasa sayyiduna Umar, Abdullah bin Umar, nana Aisha, da wasu daga cikin tabi'ai suke da fahimtar ba daidai bane ayi amfani da fatan mushi koda an je ne, kama da tadullu riwayatu thaniya ala nafi kullu riwayatin da ke tadullu ala tahrir juludil maita bidibaki, kamar yanda wannan hadisin yake nuna cewa an samu hukunci kashi biyu kenan game da fata na mushi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Hukunci na farko, halal ne ayi amfani da fata na mushe idan an je ne. To amma faka hadisi kuma wanda aka samu, hadisin Abdullah bin Ukayb, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu wasiqa wata ɗaya ya rage kafin ya rasu, cewa a daina amfani da fatu na dabbobi da suka mutu ba a yanka ba. Kamar kenan an samu hukunci na biyu, wato an shafe wancan hukunci da yake nuna ayi amfani da fatan mushi. Wa hadha yu'tabaru akhiru ma ruya an-nabiy fi hadha al-bab, kaga wannan yana nuna cewa shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na ƙarshe akan matsala da ta shafi fata na mushi. Qabla mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam id zakara annaha kanat qabla mautin nabiy bi shahrin, dan ya ce wata ɗaya kawai ya rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya aiko wannan wasiqa. Fa yakunu nasikhan lima qablahu, kenan wannan hadisin ya shafe dukkan wani hukunci. Don haka yasa sayyiduna Umar yake da fahimtar ba daidai bane ayi amfani da fata na mushi koda an je ne. To sai dai kuma wannan hadisin malamai da yawa sun ce bai inganta ba, kamar misali Ibnu Abu Hatim Ar-Razi yana cikin littafinsa da ake kiransa Ilalul Hadis, hadisi na 137, yana cewa hadisin yana da rauni. Me ya dalili? Saboda hadisin mursal ne. Me yasa aka ce hadisin mursal ne? Li'anna Abdullah bin Ukayb, shi wannan mutumin da ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiqa ma kauyensu, ma kabilarsu, aka karanta musu wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam lam yasma min annabi bai ji hadisin manzon Allah ba bai taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a lokacin da saurayi ne yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam walakin laysat lahu suhba amma ba a cire sa sahabin manzon Allah saboda bai zauna a gaban shi ba yayi zamani da manzon Allah bai ji maganar manzon Allah da kunnuwansa ba saboda haka wannan hadisi ana daukar shi a matsayin mursal kama a'allahu ba'du ulama'i bil istirabi sanadihi wa matnihi baya ga cewa shi Abdullah bin Ukaym yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ji maganar manzon Allah da kunnuwansa ba don haka hadisinsa ana daukar shi a matsayin mursal sannan kuma riwayar hadisin da aka samu riwayar bata zo guda ɗaya ba an same ta tana rawa ta wajen isnadin hadisin da kuma matanin hadisin kamar misali wata riwaya aka ce quri'a alaina kitabun nabi Abdullah bin Ukaym yace an karanta mana wasiƙar annabi wata riwayar kuma yace an mashiqatin min juhaina amman qara'a kitaban nabi naji wasu tsofi da muke kabila guda da su juhaina an karanta wasiƙar annabi a gaban su kaga wannan riwaya kuma yana nuna ma shi baya gure don haka matanin hadisin ya taho da cigogi daban-daban sannan kuma isnadin hadisin shi ma ya taho yana kaduwa ka duba sunan Tirmidhi al-Imam Tirmidhi yayi magana akan wannan hadisin bayan ya kawo shi a qibal hadis hadisi na 1729 da kuma subulus salam na al-Imam Sana'ani mujallal na farko shafi na 42 wa amma al-ibtirab fi al-matan tasashin matanin hadisin fa li'annahu ruwiya anhu anna zalika qabla mautin nabi kaga an ruwaito wajen Abdullah ibn Ukaym wata riwayar aka ce wata daya ya rage annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya aika wannan wasiqa a wata riwayar fi salatati ayyamin aka ce kwana uku ne kace wata riwayar aka ce waruya anhu bi 40 yawman saura kwana 40 manzon Allah ya bar duniya waruya anhu wata riwayar bi shahrayni wata biyu ya rage manzon Allah ya bar duniya kaga an samu sabani da yawa a ce wata daya ne a ce kwana 40 a ce watanni biyu a ce kwana uku don haka matanin hadisin shi ma bai zo a tsaye ba yana kaduwa kamar yadda isnadin hadisin yake kaduwa don haka akasarin malamai suke cewa innal hadisa da'ifun wannan hadisin da sayyidina Umar ya dogara da shi a yake aiki da shi da nana Aisha da abin nan suna ɗauka hadisin yana da rauni raunin ba wai ta sashin fahimtar su sayyidina Umar ba ta sashin hadisin da masu wannan fahimtar suka dogara da shi duk da cewa Ibn Hibban ya inganta hadisin haka nan Muhammad Nasiruddin Al-Albani ka duba sahihu sunan Abi Dawud Al-Albani ya inganta hadisi na 4128 to amma ba zai yi karo da wancan hadisi na al-Imam Muslim ba ayyuma ihadin dubiga faqad tahura inda an je mai fata ta samu sarki wannan hadisi ya taho da inganci ba za a hada shi da wannan hadisi wanda ya samu illoli da dama ta sashin isnadin shi ta sashin matanansa an samu rauni saboda haka ba za a daidaita suri guda ba na biyu annahu laysa binasikin hadisin baya shafe wancan hukuncin inji akasarin malaman sunna li annana la nadri hal qabiyatu shati fi hadisi maimuna qabla an yamuta bi shahrin na'am ga hukuncin da ya taho cikin hadisin Abdullah bin Ukaym yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika makabilar su wasiqa a cikin wasiqar aka ce kada a saki amfani da fatu na mushe a wasiqar an kawo ta wata guda kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to waccan qabiya ta maimuna ba a gaya maka yaushe abin ya auku ba ba mamaki kuma ya gaza wata guda din don haka sai ta yiwu hadisin maimuna shi ne karshe ba farko ba don haka ba a ɗauka wannan hadisin ya shafe wancan wa min shartil qawli bin nafhi al ilmu bit tarikh kafin ka ce wannan hadisin ya shafe wancan hadisi dole sai kana da hujja na cewa hadisin nan shi ne farko wancan hadisin shi ne karshe babu hujjar da take nuna cewa hadisin Maimuna shine farko, hadisin Abdullah bin Ukaim shine karshe. Don haka ba za a ce hadisin Abdullah bin Ukaim ya shafe wancan hadisi na Maimuna matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Hujja ta uku, malamai suka ce annahu law sabata annahu mutaakhir, ko da a ce hadisin Maimuna ya tabbata cewa shine na farko, hadisin Abdullah bin Ukaim ya zo shine na karshe, fa innahu la yu'aridu hadisa Maimuna, lianna qawluhu, saboda cewar Annabi la tantafi'u min al-maytati bi ihadi, kar ku yi amfani da ihab na mushe, kalma ta al-ihab qabla dabiga, kafin a je mai tani. Shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake faɗa hadisin Maimuna, idan aka je mai fata ai amfani da ita. Don haka ashe hadisan gaba daya babu wanda ke warware wani. Don haka ɗaukan fahimtar mafi yawan malamai, wannan shi da mafi dacewa a kan cewa hukuncin jima yana nan, ba kamar yanda waɗancan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam suke da fahimtar cewa an shafe hukuncin da hadisin Abdullah ibn Ukaim ba. Ayyuma ihabin dubiga, kalmar al-ihab, kafin a je mai ta ne, idan ko aka je mai ta ta samu sarki. Abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kenan cikin hadisin Maimuna, Allah madaukaki ya kara mata yarda. Fahimta ta uku, addibagu yutahhiru juluda maita ma'qulil lahmi faqat, jima tana tsarkake fatun dabbobin da aka halatta cin naman su ne kadai. Wannan ita ce fahimtar al-Imam al-Auza'i, al-Imam ibn al-Mubarak, أبو الثوري إسحاق بن راهوي كذوب نيل الأوطار الإمام الشوكاني كو مغرى أكي فهمت السوء جيما تنا تلك كفاتا دبا لأك هذا التشنى من تلي كو كمر مثالي راقمي كمر ثانية كمر أقيا إذا أك جيما فاتا فأي أنفاني لشي أما بند كري بند ألدي وأن داما أنهرم تشنى نامن ستنهك قودة أن جيما فاتا za a yi amfani da shi ba. Hujjarsu ita ce hadisin Maimuna din nan har yanzu, wa ghayruhu min al-ahadith allati fiha anna dibaga harakatuha, magana da du ake akan magana akuya ne, ba a kawo magana akan kare ko kuma alade ba. Saboda haka ba daidai bane a dauki wancan hukunci da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi akan mushen akuya a dora akan kare, a ce naman kare fatan kare idan aka je ne shi ma ya halatta. Suka ce ba, ba kuma kare kadai ba, dabban da aka halatta cin naman ta ita ce kadai idan aka je mai fatan ta za a yi amfani da shi. In ka duba subulus sala nan ma za ka ga bayanin da al-Imam Sana'ani yayi akan wannan matsala, ya kawo wannan fahimta a mujallad na biyu shafi na 42. قولي له تطهر جميع جلود الميتة بالدباغ إلا الخنازير فلا يطهر جلده. فهمت تهدو جك وتدب إذا أكا جيم فاتنتا فاتنتنا صام تركي أما بند ألدي كدي فتو حتى كري إذا أن جيم فاتن حتى كري ذا أي أنفاني ليتا أما بند ألدي alade ne kadai, ko da an je mafatan safatan ba ta samu tsarki ba. Wannan ita ce fahimta ta al-Imam Abu Hanifa. Wa yara sahibuhu Muhammad ibn al-Hasan adam taharatu jild fil aibal, almajirinsa da ake kira Muhammad ibn al-Hasan yana da fahimtar ba ma alade kadai ba, giwa ma in aka je mafatan tafatan ba ta yi tsarki ba. Fahimtar al-Imam Abu Hanifa kowace dabba aka je ne fatan ta fatan ta yi tsarki banda alade. Almajirinsa ya ce to har da giwa ita ma in an je mai fatan ta fatan bai yi tsarki ba. Gairu annahum istasnau min al-umum al-mazkur al-khinzir fa qalu la yatuhuru jilduhu, alade idan aka je mai fatan sa wannan fata ba ta yi tsarki ba, ba za a yi amfani da ita ba, saboda ayar da muka karanta a baya ta suratul an'am aya ta 145, Allah yace qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqa. Inna dhamira fi qawlihi ta'ala fa innahu rijsun, Allah yace kazanta ne suka ce ya'udu alal khinzir, wannan kalma tana komawa ne kan alade, fa yakunu rijsan, shi alade kazanta ne, bi ma'ana najisan kullum, baki ɗaya alade najisa ne, fala yahillu al-intifa'u bi shay'in min wala ba'd ad-dibab, ba halal bane a yi amfani da wani abu da ke jikin alade ko da bayan an jeme fatarsa, fatan ba ta yi tsarki ba. Amma malamai, galibin malamai suna cewa wannan hujja tana da rauni, cewar wannan lamiri fa innahu rijisun yana komawa kan alade, wai Allah da ya ce fa innahu rijisun kazanta ne, suka ce kalmar rijisun tana lamirin yana komawa kan alade, galibin malamai suka ce la ya'udu alal khinzir wa inna ma ya'udu alal mubaw wa huwa lahma, wannan yana komawa ne ga mudafin din da aka yi a baya, inda Allah ke magana akan lahma, fa ya harumu lahmuhu, kaga kenan yana nuna naman aladan aka haramta, ai ba a ce aladan gaba ɗayan shi ba. Don haka wa yahillu al-intifa'u bi jildihi ba'da dabdihi, shi kansa aladan idan aka jeme fatarsa za a yi amfani da fata, domin wannan ayan karara babu inda Allah madaukaki ya tabbatar da cewa fatan alade ma najasa ne, bi ma'ana haramun ne amfani da shi ko da bayan an je ne. Kauli na biyar na malaman sunna game da matsala ta jimar fata, suna cewa taqharu jami'u juludil maita zahiruha wa batinuha illa jildal qalbi wal khinzir, banda fatan kare da na alade. Wannan fahimta ana jingina ta ga al-Imam Shafi'i, yana cewa kowace dabba aka jeme fatanta za a iya amfani da shi, amma banda fatan kare da fatan alade, kaga ya kara da kare kan fahimtar al-Imam Abu Hanifa. Duba Nailul Awdar, al-Imam Shawkani ya jingina wannan fahimta ga Sayyiduna Ali, sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kuma Abdullah ibn Mas'ud. Wa adillatuhum hiya nafsuha nafsu al-adilla fi al-qawl al-sadiq ma'a idafati qiyas al-qalbi 'ala al-khinzir, ana qiyasin kare da alade matsal hukuncin su guda. Suna dauko hadisin Abu Huraira wanda muka karanta a farkon babu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tafuru ina'i ahadikum idza walaga al-qalbu fihi an yaghsilahu sab'a marratin, idan kare ya saka harshe a kwanan ɗayan ku ya wanke kwanan sau bakwai, me yasa aka ce ya wanke kwanan sau bakwai? Suka ce saboda yawun kare najasa ne a fahimtar su, don haka shi kare da alade dukkan su najasa ne, ko da an jeme fatunsu waɗannan fatu ba su samu tsarki ba, suna kiyasin kare akan alade. Malaman sunna suna cewa bi anna qiyas al-qalbi 'ala al-khinzir qiyas ma'a al-fariki fala yasihhu, a kwatanta kare da alade a danganta su a ce hukuncin su guda ne, wannan qiyasin bai yi ba, an yi qiyasi ne akan abinda ya tabbata cewa akwai bambanci tsakanin su. Dalilin da yasa aka ce daukan hukuncin alade a dora ma kare ba daidai bane, saboda cikin karnuka akwai waɗanda shari'a ta halatta a riki, kamar misali karnuka lil harasati was sayd bi khilaf al khinzir fala yustakhdamu fi shay'in mutlaqan, karnuka ana amfani da su ta wajen farauta, ta wajen kiwo, ta wajen gadin gona, shi ko alade fa. Babu hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ayyana alade guda yace wannan aladan ana iya amfani da shi. Qauli na shida daga cikin fahimtar malaman sunna, taharatu jami'i juludil maita bighairi dibagin, ana iya amfani da duka fatan mushe ba tare da ma an jeme ba. Wannan kuma fahimtar ta al-Imam Az-Zuhri tabi'i ne, ka duba Sulhul Salam zaka ga hujjojin da ya bada. Daga ciki yana cewa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa halin tafa'tum bi ihabiha, me yasa ku yi amfani da fatan ba duna taqyidin, ba a sanya kaidi da cewa sai an je ne ba. Waɗannan nau'uka na fahimta daban-daban har kamar guda shida an samu magabata, kama daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'ai, tattare da matsala ta jima. Kuma in ka lura duka dai kowa yana amfani da waɗannan hujjoji ne da muka karanta cikin bulugul marami waɗannan hadisai. A don haka babu shakka matsala ta jimar fata matsala ce da ta samu saɓanin fahimta, amma haƙiƙa an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da dama a kanta. Kamar misali an samu hadisai 15 ijma da mai, hadisai guda 2 riwaya na Abdullah ibn Abbas, hadisai guda 3 na Ummu Salama, hadisai guda 2 na Anas bin Malik, ga hadisin Salama bin al-Muhabbiki, ga hadisin Nana Aisha, da hadisin Al-Mughira bin Shu'ba, da hadisin Abu Umamah al-Bahili, da Abdullah ibn Mas'ud, da Shayban, da Thabit, da Jabir, da Afra, da kuma labari biyu da aka samu na Sauda da kuma Abdullah ibn Mas'ud. Waɗannan dukkan su sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallam. Waɗannan hadisai da aka samu har wajen 15 suna tabbatar da cewa matsala ta jimar fata matsala ce da ta tabbata a sunnar manzon Allah, saboda hadisan suna nan da yawa. Fahimta da tafi inganci cikin waɗannan nau'ukan fahimta har guda 6 ba'ada arfi aqwalil fuqaha'i wa adillatihim wa ma warada 'alayha min munaqashatin يترجح المذهب القائل بطهارة جميع جلود الميتة بالدباغ. فهمت da take cewa duk wata fatan da aka jeme ta tana da tsarki. Wannan fahimta ita ce mafi inganci daga cikin nau'uka fahimta kashi 6 din nan. Hujjanta ta fi ƙarfi. Don haka hatta dabbobin da aka haramta cin naman su da za a jeme fatan su fatan ta samu tsarki banda kare da alade, domin hujjoji akan rashin tsarkin waɗannan dabbobi guda 2 suna da ƙarfi. Wato yushtaraqu fi hadhihi al-maita an takuna min al-hayawanati tahira fi hali hayatiha wa huwa qawlu aktsari ahli al-ilm kamar al-imam Shafi'i, al-imam Ahmad bin Hanbal, duba al-insaf mujallad na farko Shafi'i 162. Wannan shine qawli guda na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Kauli na biyu don magana biyu aka samu wajen Shaykhul Islam. Fahimta ta farko yana goyon bayan kowace dabba aka jeme fatan ta yi tsarki. Fahimta kashi na biyu da aka samu na Shaykhul Islam, don aka samu kauli guda biyu wajen malami, za ka samu dacan yana ba da fatawa akan wannan matsala kafin ya bar duniya, kuma sai ya canza ya kawo wata fatawa din. Saboda shi ɗan adam kullum ƙara ilimi yake da kuma ƙara fahimta. Shaykhul Islam an samu ƙauli biyu. Ƙauli na farko yana tare da akasarin malamai akan cewa duka wata dabban da aka jeme fatanta samu tsarki. Ƙauli na biyu yana cewa dabban da aka halatta cin namanta ita ce kadai idan an jeme fatanta samun tsarki. Ka duba majmu'u fatawa mujallad na 21 shafi na 95 da ikhtiyaratu fiqhiyya shafi na 42, kuma wannan ita ce fahimtar almajirin sa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. In ka duba Zadul Ma'ad haka nan zaka taras. Wannan dalili yasa ake samun malamai a wannan zamani waɗanda suke gargadi ga musulmai su guji belt na fata wanda aka shigo da shi daga ƙasashen Turai, su guji jaka na fata wanda aka shigo da ita daga ƙasan Turai, domin idan fatan ba na dabban da aka halatta cin namanta bane, to fa wannan fata ba halal bane, bi ma'ana fata da tsarki. Ka duba fatawa na Bin Baz yana mujallad na 6 shafi na 354 da Al-Kanzu Samin yana shafi na 435. Wannan ita ce fahimtar Bin Baz, fahimtar malamai fitattu kamar misali Abdullah bin Jibril marigayi Allah madaukaki ya musu rahama, suna cewa dabban da ba a halatta cin namanta ba fatanta ko da an je mai ba shi da tsarki. Waɗannan malamai suna da hujjojinsu, wanda kuma tare da su akwai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, duk da cewa matsala ce da aka samu sabanin fahimta a kanta. Kuma akan haka malamai suna cewa ko da an jeme fata, abinda aka ce an halatta maka shine amfani da fatan ba wai cin naman ba, don an jeme fata ba daidai bane ka ce ya halatta ka dafa naman ka ci. Wannan ya saba ma abinda galibin malaman sunna suka tafi akai. Sannan kuma da a ce dabba za ta mutu a dalilin wata annoba, to kamata yayi a ce ka guji amfani da fatan wannan dabban ko da an jeme ta, saboda kada ka yaɗa ciwon da ya kashe wannan dabban. Bisa la'akari da ayar Al-Qur'ani da Allah Maɗaukaki yake cewa wala taqtulu anfusakum, da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam la darara wala dirara, bai kamata musulmi yayi abin da zai cutar da kansa ba. Idan aka ce wata cuta ce ta kashe dabba, sai ka ɗauki fatan wannan dabba da aka jeme, ka yi amfani da wannan fata, misali aka yi jaka, aka zuba ruwa ko wani abinci kana ci a ciki, ƙarshenta wannan cutan ya zama zo ba ta mutu ba, ta dawo jikinka. Wannan dalili ya sa malamai suke cewa idan dabba ta mutu a dalilin wata cuta, to ya kamata a tabbatar irin jiman da aka yi ma wannan fata jima ce da za ta iya kawar da ƙwayoyin cutan da ke jikin wannan fata kafin mutum ya yi amfani da ita wannan fata. Nan ya kamata mu takaita, duk da cewa sauran hadisan suna da alaka da maganar da muka gabatar a yanzu. Insha Allah mako mai zuwa za mu karasa abin da ya rage cikin wannan babu. Allah maɗaukaki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai. Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku. Ko akwai tambaya? Wa alaikum assalam. Sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani lafazi da ya kamata mu yi la'akari da shi, hala in tafa'tum bi ihadiha, me ya hana ku yi amfani da fatan? Kaga ya bada zabi kenan, bai tilasta maka ba. Me ya hana ku yi amfani da fatan? Ashe ba tilasta bane sai ka fete wannan dabba, ka jebe fatan, ka yi amfani da shi, an baka zabi. A maimakon akuyarka ta mutu ka jefar da ita, akwai wani amfani da zaka samu jikin fatan wannan akuya, in ka fede ka jeme, kaga ya fi a ce an jefar da akuyar gaba dayanta. Zabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada, da a ce umarni ne kawai sai a dauka wajibi. Allah ya sa malam ya fahimta. Wa alaikum assalam. Takalmin fata da aka kawo ba laifi ba ne don kayi amfani da takalmin fata. Ina ganin yana da kyau mu fahimta karatun da muka yi din, da mun kawo matsaloli har kamar guda shida na sabanin fahimta da aka samu tun daga tsakanin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tattare da matsala ta jimar fata. Akasarin malamai sun ce duka wata fatar da aka jeme tana da tsarki. In mun ce akasari muna nufin galibin malamai sunna, don haka duk fatan da aka jeme tana da tsarki. Bisa wannan hujja da za ka sanya takalmi na fata, fatan nan ya kasance na wata dabba ce da Allah maɗaukaki ya haramta a ci namanta, amma kuma bayan ta mutu ai an jeme fata. Da ba a jeme fatan ba, da ba a yi takalmi da fatan ba, jimar fatan nan shi ya sa fatan ta yi kyau har yadda za a iya amfani da ita. Don haka tunda an jeme wannan fata, takalman nan halal ne ka yi amfani da su. Ala kulli halin, fahimtar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, dabban da ba a halatta mana cin namanta ba, to fatan ta ne tantansa shi ya fi amfani. A don haka takalmin da za ka sa, idan fatar ba ta saniya ba ce, ba ta raƙumi ko kuma akuya ba ce, waɗannan an halatta mana cin namansu ko, to amfani da wannan fatan ba daidai ba ne. Ko da shike waɗannan takalma an taho da su in ma daga ƙasar Faransa ko Ingila ko ƙasar Turai, ko da ba a yanka ba, ai ana magana ne akan mushe. Da a ce Turawa za su kashe dabban, abin da zai tsarkake fatan shi ne jima, tunda an jeme fatan, fatan ta yi tsarki. Idan aka yi takalma aka kawo sai mu saka. Allah ya sa mun gane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jimar da aka yi ma wannan fata shi ya samar ma fatan tsarkaka. Don haka tunda an jeme fatan, fatan halal ne mai amfani da shi. Abinda ake gudu shi ne zamanto fatan an haramta cin naman da aka ciro fatan daga jiki. Misali kamar a ce
dabban da aka ciro fatan daga jiki ba akuya bace, ba saniya ba, ba rafi ba, kamar da mutane wanda kai tsaye akwai magana da ke tafi a kai, annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta amfani da shi, ko kuma wata dabba daban wanda dama shari'a ta haramta mana amfani da ita, to wannan shi ake gudu. Amma in fatan da ya tabbata na raƙumi ne ko na saniya ko na akuya, wannan babu ne, wanda kuma akasari ta kalmar ake kawowa ina jin fatan na shanu ne da sauransu waɗanda ake jemewa a yi ta kalmar da su. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن كزو كسام متاني أوان قري شن دولني كمس سلما باب شتى دولني. Saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce haƙƙi ne na musulmi akan musulmi, idza laqitahu fa sallim alayhi, idan ka haɗu da ɗan uwa musulmi ka masa sallama. Wannan kuma yace ina hukuncin wanda bai yi sallama ga wani ba saboda ya same shi a wajen banza. A babu shakka duk mutumin da ka same shi wajen aikin fasikanci bai kamata ma ka yi masa sallama ba. Wanda ka samu yana aikata fasikanci bai kamata ka gabatar da sallama gare shi ba. Ka duba littafin da ake kira Ashalul Madarik, littafin fiqh na mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mujallal na uku shafi 352. Wannan yace ina da wata damuwa wanda ta jima tana damuna ga kuma